بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 28 ga watan Sha'ban, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 27 ga watan 2 shekara ta 2025 miladiya. A ci gaba da darasinmu a cikin wannan littafi na Ahkamus Siyami fi Shahri Ramadan na babban malami Sheikh Abubakar ibn al-Amin ibn Sulaiman al-Anshawi, Allah ta'ala ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sir Abubakar Tafawa Balewa da ke nan titin kofar nan a nan cikin garin Bauchi, Allah ta'ala ya gafarta masa, Tafawa Balewa ya mishi rahama. A darasinmu na baya za mu tashi a darasi na uku insha Allah. Darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen inda malam yayi mana bayani akan abubuwan da ake so mai azumi ya rike su na sunnoni. Daga ciki na farko ya nuna mana akwai suhur da kuma jinkirta shi, sannan kuma akwai shan ruwa da kuma gaggauta shi, sannan malam ya nuna mana akwai gaggawa wajen yin ayyukan alkhairi, yawaita ayyukan alkhairi. Wannan yana daga cikin abubuwan da ake so mai azumi ya rike su. Za mu tashi kan abu na gaba, shine malam ya ce mubtilatus siyam, abubuwan da suke bata azumi, abubuwan da suke lalata azumin mutum. Malam ya ce wa yabtulus sawmu biwahidin min hadhihi al-umuri al-atiya, azumi yana lalacewa idan ɗaya daga cikin al'amuran nan ya faru. Idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan suka faru, azumi ya lalace. Na farko shine al-aklu aw ash-shurbu amdan, shine mutum ya ci abu ko kuma ya sha bisa ganganci. Wanda ya ci wani abu ko ya sha wani abu bisa ganganci, to babu shakka wannan azuminsa ya lalace. Faman akala aw shariba amidan dhakiran batala sawmuhu, duk wanda ya ci ko ya sha yana mai tunani, wato yana sane cewa, yana tune cewa ana azumi kuma da gangan, to azuminsa ya lalace. Waltakaba zamban muhlika, kuma ya yi zunubi mai halakarwa. Saboda girman laifinsa ma malamai suka ce shi ba a ce mishi ma ya biya ko ya yi kafara ba, kawai sai ya je lahira zai ga mai Allah zai masa. Domin in an ce ma mutum ya yi kafara in ya yi laifi, to wannan nashi da sauki. Saboda kafaran nan kankara ne ma zunubin, duk sanda ya yi kafara to ya tsarkake kansa daga wannan zunubin da ya aikata kenan. Amma duk zunubin da aka ce ba a buƙatar kafaranka,
kawai sai an je lahira zaka ga yadda Allah zai yi da kai. To wannan yafi tashin hankali sama da wanda za a ce kafara, domin kafara kofa ce ta rahama da Allah madaukakin sarki ya bude. In mutum ya shige ta kuma ya shiga cikin rahamar Allah. Saboda haka mutum ya ci ko ya sha ana azumi da gangan, wannan yayi babban laifi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi yake cewa wata rana ina kwance, wasu mutane guda biyu mala'iku suka zo suka ce da ni tashi, ya tashi suka ce muje, ina za mu je, suka ce da ni biyo mu kawai. Ya ce sai da muka zo kusa da wani dutse sai suka ce mun hau. Ya ce dutsen na da wahalar hawa, ba zan iya ba. Suka ce kama ka fara hawa, mu kuma za mu taimaka maka har ka hau. Ce sai da na hau sai na fara jin wani irin sauti da kwalala da ihu na azaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da naje sai na samu wasu mutane ne an sanya kugiya guda biyu a gefen bakin su ana ja, duk sanda bakin ya bare sai a sake dawowa da shi sabo, ana ta yi musu wannan azabar. Sai na tambaya ce su waye waɗannan, sai suka ce su ne masu shan ruwan azumi dab da lokacin shan ruwa. Lokacin shan ruwa bai yi ba, ya kusa sai suka sha ruwa, to su ne ake musu wannan azabar saboda sun bata azumin su. Amma yanzu galibi ana samun da yawa musamman daga cikin samarin mu wanda ba sa azumi, ba sa azumi hatta kai ga da yawa yawan mata masu dafa abincin sayarwa da azumi ma ba su fasawa, saboda sun san cewa suna da kustomomi, sun san cewa suna da kustomomi. Haka zaga zanga ɗaya ɗan matashi yazo ya zauna a gaban jama'a bakin titi, yaje ya siyo abinci, ya siyo biredin shi da lemo, yazo tsaya ba kunyar Allah ba kunyar jama'a. To wannan laifi ne mai girma, Allah ya kiyaye. Abu na biyu da ke karya azumi mallam yace shine ta'ammudul qai'i, shine mutum yayi hararwa, yayi amai bisa ganganci, ya kakalo shi. In ya kakalo shi to azumin shi ya lalace. Wa man istaqa'a amidan zakiran batala sawmuhu, duk wanda ya kakalo amai da gangan yana mai sane cewa yana azumi, to azumin sa ya lalace. Wa alayhi alqada'u duna alkafara, zai biya bashin wannan azumin ne amma ba kafara a kansa, wannan azumi wuni ɗayan zai biya. Amma wanda ya zamana cewa wato ya haral ne bisa ya ci ƙarfinsa ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'ahul qai'u, duk wanda wato amai ya ci ƙarfinsa ba yanda ya iya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to falyatumma sawmahu, ya ci gaba da azuminsa, fala shay'a alai, babu laifi a kansa, zai ci gaba da azuminsa illa iyaka sai dai in wani abu ya koma cikinsa. To duk abin da ya koma ciki kuma ya bata azumi, saboda haka zai rama wannan azumin amma babu kafara. Amma duk wanda ya amai da gangan ya kakalo da gangan, to wannan azuminsa ya ɓaci kuma zai biya wannan azumin, babu kafara a kansa. Abu na uku shine alhaidu wan nifas, shine jinin bi al'ada ko kuma haihuwa. Wa man hadat aw nafisat walau fil lahzati al-akhirati min an-nahari batala sawmuha, duk wacce al'ada ta same ta ko kuma haihuwa koda a lokacin karshe ne dab da shan ruwa, sauran ta kakadan a sha ruwa sai al'adan ta yazo ko kuma haihuwa, batala sawmuha, to azumin ya lalace, azumin ya ɓaci. Wa alaiha alqada'u ijma'an, malamai kuma sun yi ijma'in cewa za ta biya wannan wunin ne, babu kafara ita ma a kanta, za ta biya wannan wunin. Daga kin dauka azumi karfe 8 na safe sai al'ada ta zo, to azumin ya ɓaci. A'a sai karfe 6 na yamma sai al'adan ta zo, saura mintoci kadan a sharuwa azumin ya ɓaci, za ta sake wannan azumi amma babu kafara a kanta. To sannan kuma wacce al'ada ta zo mata amma bata kula da al'adan ba sai bayan sharuwa, yanzu watakila ba za ta yi tantance yaushe jinin ya zo, kafin sharuwa ko bayan sharuwa, to abin da ya fi mata shine ta koma zuwa ga da'ama ya ribuka ila ma la ya ribuka, shine fita daga kokonto shine sai ta rama wannan azumi, sai ta dauka maranta cewa jinin ya zo ne kafin shan ruwa, daka wannan azumin sai zamana cewa babu shi, in ma dai ya zo ne bayan shan ruwa azumin ta nan wannan da za ta rama kuma Allah ya maida mata shi a matsayin nafila. Abu na gaba shine aljima'a, daga cikin abin da ke karya azumi shine saduwa. Wa man jama'a ahlahu fi nahari ramadana amidan zakiran batala sawmuhu, duk wanda ya wato ainifin sadu da iyalin shi a cikin watan ramadana da gangan bisa ganganci to azumin sa ya baci. Wa alaihi alkafaratu ijma'an, malamai sun yi ijma'i cewa zai biya, zai yi kafara. Sai ce wal kafaratu fi zalika, kafaran haka kuma shine itqu raqaba, shine yan tabawa, shine kafara na farko kenan. Fa in lam yajid fa siyamu 60 yawman ala tatabu, in kuma bai samu dama ba, bayi da kudin da zai yan tabawa, to sai yi azumin kwana 60 ajeri, azumin wata biyu kenan, babu shan ruwa tsakani. Fa in lam yastati, in bai samu dama ba kuma, fa idamu 60 miskina, sai ya ciyar da miskinai guda 60. To anan malamai sun yi bayani akan menene kafaran wanda ya wato tara da iyalin sa cikin azumi. Anan dai mun ji abin da malam ya kawo a Abdullahi dan Abbasin, Allah ya kare yadda a gare shi, kamar da yi bayani karkashin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, idan mutum ya sadu da iyalin shi cikin azumi, yace zai yi sadaka, kafaran sa shine sadaka da dinari daya ko kuma rabin dinari. To Abdullahi dan Abbasin yace ma'ana shine wato a idan ya zamana cewa ga abin da yayi, to hukuncin sa shine abubuwan sarki ce mu a shi wancan bayanin dinari ko rabin dinari, yana bayani ne akan wanda ya sadu da iyalin shi tana al'ada, yanda ya kamata aje shi kenan. Amma nan wanda ya sadu da iyali ne tana azumi, to zai biya ko ya yan tabawa ko ya ciyar da miskinai 60 ko kuma ya azumin kwana 60 ajere. Amma ana bin su ne bi tadarruj, mataki mataki. Abu na farko shine yan tabawa, in ba kudin yan tabawan ko kuma ba bayin da za a yanta, to sai ya yi azumi na kwana 60 ajere. Idan babu dama kuma sai ciyar da miskinai 60. Yace wa yaqdi as-sa'imu ma alayhi min as-siyami fi jami'i ashhuri as-sanati, mai azumi yana iya biyan abin da ke kansa na azumi a dukkan watannin shekara. In ya ga dama yana iya dauka ya je da wata biyu, ya dauki a al-muharram ko sadda safar ya hada su, ko rabiul awwal da rabiul thani ya hada su, ya zama dai wata biyu a jere. Amma wal aula an yubadira ila al-qada wala yajibu fihi at-tatabu'u kama fi suratil ada. Abin da yafi wato falala a gare shi shine ya gaggauta biyan azumi, kar yayi sakaci, kar yayi wasa wajen biyan azumin sa. Ma'ana shine abin da ake nufi, yana iya zabar ma kansa in an ce zai biya wata biyu a jere, ko kuma misali mara lafiya ne shi, ko matafiyi ne shi, ko wani abu makamancin haka, ya sha ruwan azumi kwana 3 ko kwana 7, to yana iya zaben duk lokacin da ya ga dama ya biya azumin sa. Amma abinda ake so shine yayi gaggawa wajen biya, yana samun daman biya to kar yayi wasa. Idan ya zamana cewa biyan bashi ne zai yi ba kafara ba, idan kafara ne ana yin su ne a jere, amma shine yace in biyan bashi ne zai yi, to ba dole sai ya jera ba. Kamar misali wanda yayi rashin lafiya na tsawon kwana 10 sai ya sha ruwa, shi wannan ai ba kafara bane akan shi, zai biya ne, ya ci bashin azumi zai biya. Wanda ya samu kanshi a halin tafiya na tsawon kwana 3 ko kwana 5 sai ya sha ruwa, wacce ta yi al'ada tsawon kwana 3, 4, 5 ko 10 sai ta sha ruwa, wadda take shayarwa ko wacce take wato da ciki ko wani abu makamancin haka sai ta sha ruwa yanzu za ta biya ne idan ta tashi a biyan bashin azuminta abin da yake kanta shine ta kirga iya kwanakin da ake binta bashi sai ta biya amma ba dole sai ta jira ba saboda ita biya za ta yi amma wanda zai yi kafara shi kuma dole ne ya jera su a jere Allah ya samu na fahimta abu na gaba sai malam yace ashabul a'zari anis siyam waɗanda addinin musulunci ya yi musu uzuri game da azumi akwai waɗanda musulunci ya ba su uzuri su an ɗauke musu yin azumi amma kuma akwai hukunce-hukunce a kansu abu na farko yace fal maridu wal musafiru marar lafiya da kuma matafiyi yubahu lahumul fitru fi nahari ramadan an halatta musu suna iya shan ruwa a yinin watan ramadan da marar lafiya da kuma matafiyi wa yaqdiyani ba'dahu fi ayyamin ukhar bayan ramadan ta shude kuma sai su biya a wasu kwanaki shine fadin Allah ta'ala fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar to anan ana bayani akan matafiyi da marar lafiya wacce irin tafiya ce ake shan ruwa wani irin rashin lafiya ne ake shan ruwa mutane da yawa suna cewa marar lafiya sai ya ji zai fita daga hayyacinsa ya kasa gane mutane ko wani ne wannan ba shi bane rashin lafiya in har ya kai rashin lafiyar da zai hana mutum yin azumi to zai sha ruwa in har sunan shi rashin lafiya muna fahimta ku rashin lafiya kuma daban jin yunwa daban gajiya daban to abinda za a kira wani cewa wani bai da lafiya a zazzabi ne ciwon kai ne ciwon ciki ne ciwon ido ne in har ya tabbata cewa wannan wato yin azumin in ya hadu masa da rashin lafiya yana iya kara masa wahalan azumi to sai ya sha ruwa ita kuwa tafiya ana komawa ne zuwa ga urfin mutai shine ka'idar fiqh wal urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min ash-shar'i ash-sharif lam yuhad idan ya zamana cewa shari'a ta bada wani hukunci amma bata sa iyaka ba to sai a koma urfin mutane urfin mutane shine al'adar mutane yanzu idan muka shigo nan garin Bauchi da wanda zai tafi mu tafi Kaduna ko Kano tazaran tafiyan da zan kira shi tafiya a nan Bauchi in naje Kano sunan shi ba tafiya ba yanzu a nan Bauchi daga nan kofar ran zuwa wuntun dada sunan shi tafiya sunan shi ba tafiya ba za a ce wani ya je unguwa wacce ta je unguwa amma daga nan zuwa Kangeri sunan ta me sunan ta tafiya to yanzu daga nan zuwa wuntun dada bazan sha ruwa ba amma daga nan zuwa Kangeri ko daga nan zuwa Bayara ko zuwa Des duk sunan su tafiya to in naga cewa bazan iya ba an bani dama in sha ruwa amma yanzu misali in na shiga Kano daga nan zuwa Des daga nan zuwa Kangeri duk bai wuce tsarki ke na fim ba saboda me saboda nisan da ke wajen da kuma fadin kasar da suke da ita saboda haka su a wajen su yadda zan tashi daga nan zuwa Kangeri sai na tabbata sha ina neman mota to nan kawai zan tsaya daga titi din tsare mai a caba kai ni Kangeri saboda me saboda yanayin ya bambanta so ana lissafa cewa wane yayi tafiya ne gwargwadon me mutane suka saba da shi daga waje kaza zuwa waje kaza a inda nake rayuwa sunan shi tafiya to zan sha ruwa amma in na koma gari kaza sunan shi ba tafiya ba daga waje kaza zuwa waje kaza to a wajen ba zan sha ruwa ba saboda ka shari'a bata sanya iya adadin ko a ce kilomita kaza ko wani abu makamancin haka ba ana komawa ne zuwa ga abin da mutane suke rayuwa akai sannan malam sai yace wal hamilu wal murdi'u mace mai ciki da kuma mai shayarwa idza khafata ala nafsaihima idan suka ji tsoro ma kansu aw waladaihima ko kuma yaron su ko ta ji tsoron wato abin da ke cikin ta ko kuma abin da take shayarwa afbarata to su kuma sai su sha ruwa to sai ya ce wa at'amata an kulli yawmin miskinan madadin kowani wuni sai su ciyar da miskini daya to anan akwai maganganu da kuma sabani na malamai akan menene hukuncin mace wacce take mai shayarwa ko mai ciki idan ta sharuwa menene hukuncin da yake kanta za ta biya azumi ne ko kuma za ta ciyar anan malam ya dauki ya kawo bangare daya bangaren wasu malamai da suke ganin cewa hukuncin da yake kanta shine ta ciyar a madadin kowani rana ɗaya ta ciyar da miskini ɗaya wannan shine fahimtar wasu daga cikin malamai kamar Abdullahi dan Abbasin da Abdullahi dan Umar da wasu daga cikin malamai tun daga kan sabai har zuwa wanda suka biyo bayan su to amma magana ta biyu shine suka ce da mai shayarwa da mai ciki hukuncin ta ɗaya da mara lafiya da matafi hukuncin su kuma shine za su sharuwa bayan azumi kuma mi za su biya dalili kuwa shine hadisin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allaha wada'a 'anil musafiri shatr as-salati was-sawma wa 'anil hubla wal-murdi'i as-sawm annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya dauke wa matafi rabin sallah idan ana sallah raka'a hudu matafi sai aka yafe masa rabi aka ce raka'a biyu a madadin hudu sannan an dauke masa azumi bayan sallah kuma zai biya sai yace wa anil habla haka nan kuma mace mai ciki wal murdi da kuma mai shayarwa an dauke musu asau azumi kenan koro mai ciki da mai shayarwa asiyakin bayani akan matafi ya nuna kenan cewa matsayin su dai wajen hukunci shine hukuncin su shine za su sharuwa idan sun samu dama bayan azumi kuma za su biya wannan azumin da suka sha to saboda haka wannan matsala ce ta sabani tsakanin malamai kamar yadda muka ji kaba sahabi Abdullahi dan Abbasin da Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare su yana suna bayani akan cewa za su ciyar a madadin kowani wuni daya Abdullahi dan Abbasin yace ai wannan na daga cikin ma'anan fadin Allah ta'ala wa lil ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin cewa waɗanda za su iya kai azumi amma za su wahala kaman dattijo da zamu ji shi a gaba sai aka ce su ciyar da miskini daya a kowani a madadin kowani wuni to amma malamai cikin magabata mafiya yawan su har da dukkanin malamai na mazhabobi guda hudu al-Imam Malik Imam Shafi'i al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Ahmad ibn Hanbal duka sun tafi akan cewa za su biya wannan azumin ne saboda fadin Allah ta'ala faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra suka ce ai mai ciki da kuma a mara lafiya da mai shayarwa ai kamar hukuncin su da yake da mara lafiya domin mara lafiya yana dan ciwon sa ne na dan kwana uku ko hudu ko biyar bayan nan zai iya warkewa haka nan ita ma kuma mai shayarwa za ta shayar ne na yan wasu lokuta haka nan mai ciki za ta dau cikin ne na yan wasu lokuta kenan kamar yadda wancan rashin lafiyar sa ya gushe zai biya haka nan ita ma wannan illa lurar ta gushe za ta biya akan wannan za ta biya wannan azumin da yake da ake binta to sannan wannan shine abinda malamai suka fi tafiya akai kuma magana mafi inganci ita ce dukkanin matan da ta sha ruwan azumi saboda ciki ko shayarwa za ta biya azumi wannan ita ce magana mafi inganci za ta biya bashin azumin da ake binta wai ita ce magana da tafi inganci maganan da malam ya kawo anan ya dogara ne da maganan waɗancan sabai da muka ji magana ta Abdullahi dan Umar da kuma Abdullahi ibn Abbas amma magana mafi inganci ita ce dukkanin matan da ta sha ruwan azumi saboda ciki ko kuma shayarwa za ta biya bashin azumi ba za ta ciyar ba za ta biya bashin azumi wannan ita ce magana mafi inganci malam Allah ya masa rahama abu na gaba mutum na gaba yace shine ash-shaykhul kabir wal ajuzul kabira dattijo mai shekaru da dattijuwa mace mai shekaru idza kana la yutiqani sawma idan suka kasance suka zama ba za su iya azumi ba afdara wa at'ama an kulli yawmin miskina sai su sha ruwa a madadin kowanne wuni kuma sai su ciyar da miskini wannan shine abin da yake kansu to shi yasa musulunci yazo ne dan ya saukaka ma al'umma ba dan ya wahalar da al'umma ba azumin ramadan shine azumi farilla da Allah ya wajabta ma kowa da kowa duk wani azumi da mutun zai dauko shi na farilla bayan ramadan to yana zama farilla ne akan shi bayan ya jangwalo makansa dan bayan azumin ramadan azumi na gaba da yake farilla shine kafara ko kuma azumi na bakance to duk wanda yayi kafara ko yayi bakance wannan kuma shi ya jangwalo makansa amma asali hukunci am na ubangiji wanda kowa ya shiga ciki da Allah ya wajabta ma kowa azumi shine azumin ramadan to duk da haka sai yace ya dauke ma dattijuwa amma al'umar mu sai muka sake kirkiro da wani azumi wasu nan shi azumin tsofaffi a ramadan din ma Allah ya ce dattijo an yafe maka ka ciyar kawai kaga ce masa to wai ramadan din ka ciyar amma watan rajab kuma kai duka Allah ya shirye mu abu na gaba shine malam yace al-it'am to in an ce wane zai ciyar a madadin azumi to ya ake ciyarwa yace huwa muddun min ghalibi tu'ami ahli al-baladi an kulli yawm yace abinda ake yi shine ana debo mudu guda ne na abincin galibin mutanen garin a madadin kowanne wuni daya sai a duba yanzu idan aka kalli al'ummar da ake rayuwa a ciki menene abincin matsakaici wanda kusan gidan kowa a iya samun shi gidan talaka da gidan mai shi to sai a auna mudu guda na wannan abincin yanzu kamar mu nan yanzu misali al'ummar mu wani abinci ne yake matsakaici wanda ko ina ana samun shi yawwa to abinda ake yi shine ana duba matsakaici ne ba can ƙasa ake tafiya ba ba kuma can sama ba abincin da ana duba wajen ciyarwa ana kuma duba yaya matsayin mutum kamar misali yanzu mutane suna wasa da Allah yanzu zaka ga mutum ya zo masallaci da shaddansa babba ga nan aljuhunsan dubu dubu nan ɗari biyar biyar idan an sanya masa kwandon fi sabilillahi sai ya zaro dubu dubu na tsakiyan sai ya zaro ta tsohuwar naira 50 sai ya saka a cikin dubu ɗari biyu da yake aljuhunsa abinda zai iya ba ma Allah shine naira 50 to wajen bayarwa duk abinda aka ce a ba ma Allah to ana duba matsayinka ne kai duk abinda na san yanzu in ka bani ba zan dauke shi a matsayin wani abu ba to bai kamata kuma in ba ma Allah shi ba yanzu misali in na tsaya a masallaci sai naga ana neman fi sabilillahi na sani ni yanzu in ka ce min malam na baka kyautar naira 20 ni ka wulakanta ni kenan in ina jin ka wulakanta ni in ka bani 20 kenan nafi karfin 20 to bai kamata ni kuma in sa hannu aljuna in ciro 20 in sa a kwandon masallaci ba to kenan yanzu za a duba yanzu a wannan gidan wannan da lalura ta ciyarwa ta kama shi me abincin da ake ci a gidansa ana cin abinci iri kaza misali ana iya ajiye shinkafa nan taliya nan doya nan soyayyen dankali can kaza to wannan ba zai dauko garin masara ya ciyar da shi ba bata yi ba shi yasa wajen kafara ana duba min ausati ma tutaimuna ahlikum, irin abincin da ake ci a gidanka shi zaka dauko ka bayar. To shine mallan yace wayujzi'u minhu wajbatun kamilatun min at'ami 'alal miskin, ana iya madadin haka kuma a zuba kwano guda na abinci wanda an sani cewa mutum matsakaici wanda bai da ci can da ya wuce iyaka, sannan kuma ba can kasa ba, tsaka tsaki normal mutane in ya ci abinci kaza ya ishe shi, to sai a bayar a madadin sa. Misali aka duba yawan mutane, galibi in ya ci abinci plate guda ko kwano guda ya isa, to sai a nemi abinci plate guda ko kwano guda, sai a nemi miskini sai a bashi. To shi miskinin waye shi? Miskini da fakiri dukansu talakawa ne, amma malamai suna cewa miskini yafi talauci sama da fakiri, saboda shi miskini yana da talauci ne plus, talauci ne da ƙari, shi fakiri shi talaka kenan. Shine wasu suka ce yana da abincin yanzu amma bai da na anjima balle na gobe, amma shi ko miskini ne yanzu ma babu kuma bai san ina zai samu ba. Shine yace yatiman za maqrabatin aw miskinan za mataraba, shine miskinan za mataraba kenan, talaka miskini ma'abocin turbaya. Wasu malamai suka ce ma'ana shine wanda wajen kwanciyarsa babu maraba tsakanin fatan jikinsa da ƙasa, akan ƙasa yake kwanciya, ko tabarma bayi da shi, ba shi amaki tsakanin jikinsa da ƙasa. Wasu suka ce za mu taraba kullun hannunsa na cikin ƙasa saboda nemo abinci, kullun kafansa na yawo a ƙasa saboda nemowa, amma kuma baya samu. To sai a dauko wani irin wannan sai a ciyar da shi miskini daya. To sannan kuma yana da zabi, ko dai ya ciyar da miskinai guda 60 yau in ya ciyar da wannan gobe ya nemo wani, ko kuma ya samu miskini guda daya ya ciyar da shi na tsawon kwana 30 da zai yi na azumi, in kuma kafara ne na tsawon kwana 60. Abu na gaba mallan yace umurul la tuqilu siyama, akwai abubuwa da ba sa karya azumi, daga cikin su yace inna Allah abaha lis-sa'imi umuran, Allah ya halatta wa mai azumi wasu al'amura, fala yabtulu biha siyamu, azumi bai lalacewa saboda su, wal aslu fiha, amma asali hukunci na asali shine albara'atul asaliya, walau kanat mimma yubdilu biha labayyanahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, asalin hukuncin su na asali shine wato mutun ya barranta kansa da shi, abinda yake hukuncin su na asali shine ana so mai azumi ya nisance su, amma in sun fari da shi to azumi baya lalacewa. Na farko shi yace shine al-aklu aw shurbu nasiyan, mutun ya ci ko ya sha bisa mantuwa, wancan mun ji bisa ganganci na bata azumi, wannan kuma an ci an sha ne bisa mantuwa. Faman akala aw shariba nasiyan fa sawmuhu sahihun tam, duk wanda ya ci ko ya sha bisa mantuwa to azumin sa yana nan cikakken azumi ingantacce, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nasiya fa akala aw shariba wa huwa sa'im falyutimma sawbah fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa, duk wanda ya ci ko ya sha yana mai azumi to ya cika azumin sa, domin Allah ne ya ciyar da shi, Allah ne ya shayar da shi. Na biyu mallan yace shine al isbahu junuban, daga cin abin da baya bata azumi akwai mutum ya wayi gari wato da janaba, alfijir ta fito masa yana da janaba, ba sai bayan alfijir din ya samu janaban ba, lokacin da alfijir din ya fito ya same shi da janaban a jikinsa, idan ya wayi gari alfijir ya kama shi da janaba a jikinsa to azumin sa yana nan. Thumma yaghtasilu as-sa'im wa yusalli fil waqt, sai kuma yi wanka ya kuma yi sallah akan lokacinta. Misali mutum ya kwanta da iyalin shi cikin dare ya wayi gari da janaba, to babu laifi akan sa, sai ya ci gaba da azumin sa, yi wanka kuma yi sallah akan lokaci. Abu na biyu na gaba shine yace al-ihtilamu naharan, mutum yayi mafarki da rana a cikin azumi, walau kharaja min as-sa'im min as-sa'im al-mani koda kuwa mani ya fita daga cikin sa to azumin sa yana nan zai ci gaba da yin azumin sa saboda abin da yake kare azumi subhanallah shine abin da mutun yake da iko akai amma wato abin da ya shafi mafarki mutum ba shi da iko akai duk wanda ya kwanta bacci ransa dama yana hannun Allah ne to daga san da ya kwanta bacci kuma ya fita daga control din sa kenan shi kanshi bai da iko akan kanshi sai yanda aka yi da shi saboda haka mafarkin zai zo masa ta yanda bai yi tsammani ba saboda haka sai ya ci gaba da azumin sa abu na gaba shine as-siwaku aswaki mutum yana iya yin aswaki in yana azumi wa yaqumu maqamahu al-furshatu wal-ma'jun ana iya cewa madadin azumi hukuncin sa daya da brush da makilin mutumin da yake azumi yana iya wanke bakin sa da brushin sa da makilin azumin sa yana nan matukar wani abu bai wuce makoshin sa ba to amma sai dai saboda saddu zari'a toshe kafan barna to shine ake so mutun ya nisanci amfani da duk wani abin da dandanan sa ko ruwan sa na iya zalcewa ya wuce makogaran sa abin da yafi ga mai azumi shine ya nemo aswaki yace in amina nufuzahu ila aljawf in ya amintu cewa makilin din ba zai iya wucewa zuwa makoshin sa har zuwa tumbin sa ba sai yayi brushin sa da makilin amma in yana tsoro ko kokonto to sai ya barshi ya nemo aswaki ya goge bakin sa ya tsaftace bakin sa saboda mai azumi duk da an ce bashin baki ko warin bakin sa yana ma Allah da hadi ba kuma cewa kai zama kazami ba dan annabi mai tsafta ne Allah kuma kyakkyawa ne yana kuma son kyau ina kyau yake kuma hada da wari saboda haka ana so ya wanke bakin sa abun nufi shine duk yadda ya kai ga wanke bakin sa akwai hamamin da dole sai ya rinjaye shi ya fita amma ya bar bakin sa dum yana bude baki ana dauke numfashi ana kauda kai to wannan kuma akwai cutar da wasu a ciki sannan abu na gaba shine al-qublatu wal-mubasharatu bainal mutazawwijaini in amina min al-imna shine wato runguma ko sumbata tsakanin ma'aurata guda biyu amma in sun amintu cewa mani ba zai fita daga cikin su ba in suna da aminci cewa wani abu ba zai fita daga cikin su mai karya azumi ba Aisha radiyallahu ta'ala anha a tarwato hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rungumi matansa ko ya subbance su yana azumi sai ta ce amma fa sai dai annabi ya fi ku taka tsantsan wajen kare gabobin sa saboda ku ba irin annabi bane dan haka tana nufi ne zuwa ga cewa ku fa abin da yafi muku shine ku nisance shi kamar ne da yazo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wani matashi yazo ya tambaye shi yace ya rasulullah zan iya sumbantar matata ina azumi annabi yace masa karkai yana zaune wanda tijo yazo ya same shi yace ya manzo Allah zan iya sumbantar matata ina azumi annabi yace masa kaje kai sabai suka ce ya rasulullah ya tambaya biyu hukunci daya manzo Allah yace masa ba ku ga mutanen da suka yi tambaye mabambanta bane shi wannan matashi ne sabon aure watannin sa kadan da yin aure zaka bashi fatawan ya rungumi matansa ya sumbance ta da azumi daga karshe kuma za ta kai zuwa ga fasadi a cikin azumi shi ko wannan dattijo ne wata kilma sha'awar jikin sa ma gaba daya ta zagwanye to saboda haka hukuncin su dole zai bambanta abu na gaba shine tazawwuqu ta'ami aw ash-sharabi lil haja min ghairi an yasla ila al-halq shine dandana abinci ko abin sha in bukata ta kama amma kar ya wuce zuwa makogaro kamar mace mai girki tana iya dandana abinci don ta ji yanayin magi ko gishiri a ciki ko tana hada wani abin sha ko tana dama kunu ko wani abu tana iya dandanawa don ta ji sukari ya ji ko yayi kadan ko yayi yawa don ta san yadda za ta saisaita shi amma sai ta yi taka tsantsan kar ya wuce makogaranta sai ta zama mai taka tsantsan to sai dai ai ina ga dai duk mace da ta saba girki kullum ai ya kamata ta gane cewa ga yanayin adadin magin da zai isa abinci na ga yanayin gishirin da in na sa yayi yawa wannan in na sa masa suga kaza yayi yawa akalla wata kila kin shekara 10 ko 20 ko 30 kina girki to ya kamata a ce ta kware ai ya kamata a ce ta kware tunda kwarewa yana sa mutun yayi abu ba tare da ya lissafa ba yanzu in ka samu tila sabon shiga zai zo ya gwada ka amma sai ya yi dinkin ba daidai ba amma ka samu kwararren tailor da ya jima yanayi yana kallon ka zai gane ga tsayin riga ga tsayin wando ga tsayin hannu ga tsayin kaza saboda kwarewa to amma in akwai bukata to tana iya dandanawa amma kuma ta bi a hankali sannan akwai alkuhlu wal qatratu fil ayn walau wajada ta'amahuma fil halq wato sa kwalli da kuma diga maganin ido maganin ciwon ido baya kare azumi koda kuwa an ji dandanan shi a makogon saboda ba ta baki ya shiga ba daka bari kariya mata azumi ba daka ana iya sanya kwalli ko kuma diga maganin ciwon ido ko maganin ciwon kunni ko wani abu makamancin haka koda kuwa an ji dandanan sa ya isa makogaro zata mutum zai ci gaba da azumin sa sannan akwai alhijamatu wattabarru biddam in amina saimu min ad-da'fi akwai alhijama kaho wattabarru biddam da kuma bada jini mutum ya je a ɗiba jinin sa saboda ya bamu wani ko a masa gwaji ko wani abu makamancin haka amma in amina saimu min ad-da'fi idan mai azumi ya amintu cewa kahon nan ko ɗiban jinin nan ba zai sa shi yayi rauni ba ya gaza yin abin da ya dace da shi na ibada ko azumi ko wani abu makamancin haka to zai iya yin kaho ko kuma ya wato ainihin bada jini kuma ya ci gaba da azumin sa abu na gaba malamin ce shine lailatul qadri yace lailatul qadri hiya lailatun makhsusatun mubarakatun min layali shahri ramadan lailatul qadri shine wata dare ne ke bantacciya mai albarka daga cikin dare da cikin watan ramadan wa fiha unzilal qur'an a cikin ta aka saukar da alqur'ani wal ibadatu fiha ibada a cikin daren lailatul qadri afdalu min al ibadati fi alf shahri yafi falala sama da ibada a wata dubu wa man qama fiha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayi wal lailatul qadri yana mai imani da neman lada to Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunuban sa daga duk wannan gabobin malam ya takaita su ne amma suna kai komo ne akan wasu ayoyin Qur'ani da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na farko dai Al-Qur'ani mun ji a baya sauka a watan Ramadan shahrur ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an sannan ya sauka a daren lailatul qadri ne inna anzalnahu fi lailatul qadr sannan kuma ya sauka a dare ne mai albarka kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin sannan kuma ibada a cikin ta Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr tafi alkhairi sama da watanni dubu duk wanda yayi nafila raka'a daya a dalil lailatul qadri to yafi wanda ya shafe watanni dubu yana nafila daraja 70 ne bane duk wanda kuma yayi tsayuwar lailatul qadri yana mai imani da neman lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunuban sa sai ce wa aljahul aqwali mafi rinjaye cikin maganganu anna lailatul qadri fil ashr al awakhir min ramadan cewa lailatul qadri ana samun ta ne a goman karshen ramadan wa khassatan al awtar minha musamman kuma daren mara wutiri na watan na goman karshen watan ramadan shine daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 da kuma daren 29 wannan shine daidai da kin da suka fi rinjayen ana samun lailatul qadri a ciki dan haka in an ce yau kamar misali yau alhamis idan dare yayi to daren juma'a kenan dan haka daren da ya wuce jiya shine daren alhamis din yau kenan dan haka yanzu muna wunin alhamis daren jiya kuma shine daren alhamis idan dare yayi yau to an shiga daren juma'a washe gari kuma za a tashi da wunin juma'a saboda haka an kai azumi 20 to daren gaba shine daren 21 daren da washe garin sa za a tashi da azumi na 21 wayan baghilil muslimi an yajtahida fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghayriha qalban li laylatil qadr. Malam yace ya dace ga musulmi ya wato ainifin dage ya zage dantse wajen ibada a cikin goman ƙarshen Ramadan sama da yadda yake a sauran dare yake saboda dacewa da laylatul qadr. Wali laylatul qadri alamatun tu'rafu biha, laylatul qadri tana da wasu alamomi da ake gane su min ha daga ciki an yakuna aljawu mu'tadilan wal rihu sakina, shine ana iya samun yanayin ya zama madaidaicin yanayi, iska ya zama matsakaici ba iska da yawa, zai zama yanayi ne madaidaici ba zafi ba sanyi, zafi bai yawa ba sanyi bai yawa ba, madaidaicin yanayi. Na biyu yace an yashura almu'minu bin shirahi sadri wa ladhatil ibada, mu'mini da yake da son ibada zai ƙara samun yalwan zuciya da kuma jin daɗin ibada a cikin laylatul qadr. Yace na gaba qad yaraha ba'dun nasi fi manamihi, wataƙila Allah yana iya keɓantan wasu daga cikin mutane da darajar sai nuna musu daren laylatul qadr a cikin mafarkinsu. Mutum yana bacci ko yayi da ya miƙe zumbur ya tashi saboda mai wataƙila a cikin mafarkin an nuna masa wannan daren shine laylatul qadr, to in ya dace da wannan mafarkin to kar yayi wasa da wannan daren. Sannan abu na gaba shine yace an tadulu ash-shamsu sabihataha safiyatan la shu'a laha, idan daren ya wuce to washe gari wunin da zai zo zai zama rana ta fito tarwal amma ba zafi, gata nan dai ta fito tana haskawa amma ba kuna, to alama ce daga cikin alamomin cewa jiya da laylatul qadr ya wuce wanda ya dace da ibada a ciki, kuma sai ya zage da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi akan ya karɓa masa ibada. To saboda haka wannan wasu ne daga cikin alamomi da suke nuna misali mai yiwa da laylatul qadr ne wannan. Abinda ake cewa wai a al'ada wai in ka fito zaka ga kowane waje yayi ƙasa, daga nan zaka kalli ɗakin Ka'aba ko kuma zaka ji gari shiru ba ƙaran mashin ba haushin kare ba komai, wannan ba gaskiya bane, dan kare yayi haushi shikenan ba laylatul qadr bane, wannan kuskure ne. Allah ya sa mu dace. Malam yace wa yustahabbu al-iktharu min ad-du'a fi laylatul qadr, ana so a yawaita addu'a a laylatul qadr. Wa qad allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aisha ta an taqula, annabi ya koyar da Aisha Allah ya kare da a gare ta, tace ya rasulullah me zaka ce inda zan iya gane cewa wannan daren laylatul qadr ne, me zaka ce, me ya kamata roki? Allah yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allah kai mai afuwa ne, kana son afuwa Allah kai mun afuwa. Wannan shine lafazin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda mutane ke kara cewa Allahumma innaka afuwun karimun, wannan karimun din bai tabbata daga Annabi ba, sunan Allah ne karimun, amma a nan mahallin ana so ta zama tauqifiyya, mutum ya tsaya yanda Annabi ya tsaya dan ya dace da asalin addu'an, dan ba wanda ya kai Annabi sanin Allah, babu kuma wanda ya kai shi sanin lafazin da suka dace a yabi Allah da su, amma ya faɗi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Abu na gaba wanda shine kusan na ƙarshe malam yace shine al-i'tikaf, shine itikafi duka kuma dama ana yin shi ne a goman ƙarshe, yace al-i'tikafu huwa luzumul masjidi limuddatin muayyanatin lil ibadati taqarruban ila Allah. Itikafi shine mutum ya lizimci masallaci na tsawon wani lokaci, wato ƙayyadaddiyar lokaci, domin niyan samun kusanci zuwa ga Allah, mutum ya yanke alaka da kowa da komai ya koma masallaci ya tare saboda ya je ya yi itikafi. Wal i'tikafu sunnatun mustahabba, malam ya ce itikafi kuma sunna ce wadda ake so a raya ta. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه, النبي da sahabbansa duk sun yi itikafi, وكذلك ازواجه بعد وفاته, haka nan ma bayan rasuwar annabi صلى الله عليه وسلم matansa ma sun yi itikafi, saboda haka itikafi ana iya yin shi maza da mata suna iya shiga itikafi, mace za ta shiga itikafi da izinin mijinta da yaljewansa in ko bata da aure zata shiga itikafi da yarjewa iyayenta ko waliyanta wanda suke da iko akanta walil itikafi rukunani itikafi na da rukunai guda biyu na farko shine anniyatu niyya ikhlasi kenan yi don Allah duk wacce ta je itikafi saboda kabata ta tafi saboda kawai saboda yan angonmu da yawa sun je ko na abu makamancin haka to ta sani ba ta da lada sannan na biyu shine wal mukthu fil masjidi da kuma zama a masallaci rukunai guda biyu kenan na farko shine niyya ta yi don Allah na biyu kuma shine itikafin tun daga nan da ta shiga har zuwa nan da itikafin zai kare tana cikin masallaci illa iyaka abinda aka halatta mata shine ko aka halatta mai itikafi shine duk abinda yake kewayen masallacin haraban masallaci yana iya mu'amala da shi ban dakin masallaci ko wani abu makamancin haka wanda yake a cikin masallaci amma in ya fita daga da'iran masallaci ba bisa lalura ta dole ba to itikafin sa ya warware itikafin shi a baci daka wannan shine rukunai na itikafi yace wa yata'akkadu bai ta'akkadu fadl li itikafi fi ramadan falalan itikafi yana karuwa a cikin watan ramadan kenan ana iya yin itikafi ko ba a ramadan ba mutun ya yanke ma kansa cewa zan dibi kwana 10 ko kwana 20 zan koma masallaci in ta ibada kawai dan neman yardan Allah amma falalan na ƙara ƙarfi a cikin watan ramadan a goman ƙarshe wa fil masjidil haram musamman ma mutun yayi a masallacin makka mai alfarma wal masjidin nabawi ko masallacin annabi wal masjidil aqsa ko masallacin qudus to anan wayannan sune kadai masallatan da ake iya tashi daga wani gari a tafi zuwa gari su dan ayi itikafi amma in ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a nikan gari a hada kaya a tafi ganin wani masallaci kawai in ba wannan masallatai guda uku ba wani ba zai taso daga Gombe yace ya taso takanas ya zo Bauchi dan yin itikafi a masallacin Gwalla gaba ba ta yi ba balan tashi daga nan in ce na tafi Gombe ina so in yi itikafi dan kawai je tafi masallacin Bolari a Gombe dan yi itikafi ba ta yi ba kun ce ni dan izala ne to na tashi daga nan na tafi Abuja headquarters dan je yin itikafi a can ba ta yi ba ko wanne yana izala ne yace to barin tattara ni tafi Jos masallacin yan taya saboda in je yin itikafi ba ta yi ba ko wanne yace shi dan dariƙa ne ya taso daga Zaria ko daga Chadi ko daga Libya dan ya zo nan masallacin can ya zo yin itikafi bai yi ba saboda haka in za a yi itikafi a wani masallaci da yake a wajen gari to dole sai masallatai uku nan ko Makka ko Madina ko Qudus in ba su ba kuma sai dai kowa ya takaita a cikin garin su wa yustahabbu lil mu'takifi an yuksira min nawafil ibadati ana so mai itikafi ya yawaita ibadu na nafilfili kasalati kamar sallah wa qira'atil qur'an da karatun alqur'ani wa dhikr da yawan ambaton Allah amma yanzu galibi masu itikafi in an je ba wannan abin ake yi ba mafiya yawa wasu ma za su tafi itikafi amma ta tafi da waya saboda tana so ta dinga chatting ta dinga sanin me duniya take ciki wannan gwanne ta fito ta ci gaba da rayuwa a cikin mutane yafi mata sauki saboda kin tattare kanki duk wani abu na rayuwa kin takaita ma kanki amma kuma ba lada to ina amfani shi babu amfani ba amfani wani lokacin ka samu ana sallan tarawihi ko tahajjud ko ana tafsiri musamman mata masu zuwa itikafi sai an yi ta magana cewa kuma na shiru ku daina surutu ku daina magana ku daina kaza a hakan wai itikafi ta zoyi ba a hakan itikafi ta zoyi saboda ta samu wata kawa shi yasa na cikin matsalan shine sai mutum bakwai sai su zo su kawaye ne anguwan su daya koman su daya sai su hadu sai duk mun tafi masallacin gwalla ga itikafi wannan kuskure ne ai abin da yafi dacewa itikafi in ina so da gaske ne itikafi shine in tafi yanda ba wanda ya sani wannan shine abin da yafi dacewa. Ba na mantawa bara wasu sun zo sun same ni mata ne kusan su uku ko biyar, daga ce suna so za su yi itikafi, nace to insha Allah zai samu musu form. Yanzu na rarraba su a masallatai, wancan aka kai ta wallaga, wancan ta tafi Abu Huraira, wancan ta tafi malam, ba da iya hada mu waje ɗaya bane. Eh, sun suna so ne a hada su gu daya, saboda sun san juna, sun saba da juna, su samu abokiyan taɗi. Ai in naje na zauna ni ɗaya ban san kowa ba, zaman ba zai min daɗi ba, dama ba ibada kika je yi ba, to ai Allah ya san ki ai shikenan, sai ki je ki samu je ki zauna kawai ki tsunguma ki ta ibadan ki. Amma kin tafi da kawa, kin dan fara karatu, ita ma ta fara karatu, kai wallahi karatun nan ya nagaji wallahi, shikenan ya aje a fara. Wani kalan anko za mu je idi da shi, to karshe sai a koma wani abu na daban. Musamman kuma abin da ya shafi bangaren mata, koda ba masu zuwa itikafi ba, kusan ko yaushe sai an yi rigima da mata akan surutu a masallaci, ko yaushe. Wannan kuma yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, shine daga murya a masallaci. Daka samu sauran maza na can gaba, sauran mata na can baya, wata kilma an sa shamaki an raba su, amma taɗi da ihun su yana shigowa inda ake sallah. Wasu wajajen sai an yunkura kamar za a ɗau matakin hana mata zuwa masallaci. Sai dai kawai mutuna da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ku hana mata zuwa masallaci. Aisha radiyallahu ta'ala anha da kanta take cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawo da ya hana mata zuwa masallaci. Da ya hana mata zuwa masallaci. Masallaci gun ibada ne, saboda haka ina mai jan hankalinku da ku ji tsoron Allah. Babu mamaki, kuma ba wani abu bane a wajen Allah dan ya maida wannan ya zama shine naki na ƙarshe. saboda haka mu ƙara tsoron Allah akan wanda muke da shi. Saboda haka wannan kuskure ne, mu ji tsoron Allah. Saboda haka ana so a dage da sallah wa qira'atul qur'an, da karatun qur'ani, wa zikir, da kuma zikiri. Abu na ƙarshe mallan yace wa yabdulu litikafu bil jima'i wa muqaddimatihi. Itikafi yana lalacewa idan aka yi saduwa da duk abubuwan da ke kaiwa zuwa ga saduwa. Me itikafi? Allah yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Me itikafi? Wancan da muka ji mai azumi na iya sumbantar matansa ko ya rungume ta, wannan mara itikafi kenan. Amma wanda ya shiga itikafi, in yayi daya daga cikin wayannan, to itikafin sa ya baci, itikafin shi ya lalace. Wa bil khuruji min al masjid, da kuma fita daga masallaci, min ghairi daruratin wala haja, ba tare da lalura ko kuma bukata ta dole wadda ta kama dole sai an fita ba. To wannan shine karshen shi wannan dan takaitaccen littafi na shi wannan babban malami الشيخ أمين أبو بكر ابن أمين ابن سليمان الأنشوي الله تعالى ساكا مشد الخير أبين دمك كرنت أتشكي دي الله يبامو إيكم أي كي دشي الله يتارى متشكي لادا إن دمك يكوري الله شيافي منا الله يكود كي يغمي دا كرا كرمو الله يمنا البركة باكي دي الله يرسكد موتا رمضان تشكي الخير لكما بامو لا فيا دا قارم غيوا لكما همما مي كاربي وجرلي بطر قوانكين دكي تشكي ونن وتا مي البركة waɗanda suka gabace mu, muna roƙon Allah ya musu rahama, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa aljanna ta zama makoma a gare su. Mu da muke da sauran numfashi, Allah ya karbe mu, yana mai yarda da mu. Allah ya tsare mu daga tabewa, ya tsare mu daga halaka, ya daura mu akan hanya madaidaiciya. Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi. Allah kuma ya tara mu a cikin ladan duk abin da muke karantawa. Allah ya mana albarka. Sannan kuma insha Allah ta'ala gobe za a fara tafsirin Azumi insha Allah ta'ala, kuma za a fara ne a nan inda muke karatu yanzu, kafin in Allah ya kai mu an dauki Azumi, sai kuma a koma can fili yadda aka saba. Saboda haka gobe karfe 9 na safe insha Allah ta'ala za a fara gabatar da tafsiri. Dan haka waɗanda suka ji sai su isar ma waɗanda ba su ji ba, da kuma roƙon Allah ta'ala ya mana albarka. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. To Allah ya mayar masa da mafi alkhairi. Allah ya mayar mishi da mafi alkhairi. Allah ya mayar mishi da mafi alkhairi. To. To tana cewa gobe za a bude wajen wankin gawa a masallacin Sauti Sunna, nan masallacin Malam Burima dake Yakubu Wanka. Haka gobe za a bude wajen wankin gawa waki, saboda haka wanda ta samu daman zuwa ko sako za ta aika na omo ko sabulu ko wani kayan wanki waje ko tsintsiya ko mofa ko wani abu makamancin haka ko kudi, za a yi aikawa zuwa ga can masallaci insha Allah ta'ala. In kuma an samu daman zuwa, hakan yana da kyau insha Allah. Karfe 11 Allah ta'ala ya samu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.